Jama'a, sashin Hausar Muryar Amurka ke magana kan mitoci 1931 da 49 da kuma 60. Sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niyyar muryar arewa. A Ghana kuma ana iya samun mu a Alpha Radio Kumasi. Kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a sashin hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asubahin ranar Talata 2 ga watan Janairun shekara 2018. Ibrahim Kalmasi Garba ne da baba makeri da sauran abokan aiki ke barin ciki kamu ko wannan shirin daga nan birnin Washington DC. Kafin ku ji abin da ke taskar mu, ga kanin labarin.
Rundunar sojojin Najeriya ta ce sama da mutane 700 da mayakan Boko Haram suka yi garkuwa da su sun arce daga inda aka yi tsare da su a arewa maso gabashin kasar. Masu shigar da ƙara a Somalia kuma sun tuhumci wasu mutane biyar da hannu a cikin wani harin bam da aka kai da wata babbar motar a ranar 14 ga watan Oktoba shekarar da ta gabata a babban birnin kasar Mogadishu. Tashar talabijin gwamnatin Iran kuma ta ce an kashe mutane 12 a dare ɗaya a cikin mummunar zanga-zangar injinin gwamnatin da ake yi.
Kadin labaran kenan, za a ji cewa gwamnatin jihar Kaduna ta tabbatar tare kuma da Kaduwa da kisan gillar da aka yi ma sarkin Numana.
Domin shi wannan sarkin yana ɗaya daga cikin mutane da suka bada gudumawa na ganin cewa an samu dawwammamen zaman lafiya.
Za kuma a ji cewa wani babban taron al'ummar Kambari da aka yi a jihar Niger Najeriya ya lura cewa game da batun tsaro fa.
Har yanzu akwai sauran rina a kaba a tashi tsaye.
Za kuma a ji cewa gwamnatin jihar Borno ta dan tsawaita dokar hana fita. Kuma kamar kowace ranar Talata, Aliyu Mustafan Sokoto na tafa da shirinsa na tsaka mai wuya, inda a yau shirin ya dau wani sabon salo na musamman. Amma duk waɗannan sai fa in sha labarin duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniyar. Rundunar sojojin Najeriya ta ce sama da mutane 700 da mayakan Boko Haram suka yi garkuwa da su sun arce daga inda ake tsare da su a yankin arewa maso gabashin kasar. Mai magana da yawun rundunar sojojin Najeriya Colonel Timothy Atinga ya ce yanzu haka an baiwa waɗanda suka arce matsugunai a sansanin wato sojoji kenan da ke garin Mangono a jihar Borno. Sai dai Atinga bai bayyana lokacin da waɗanda mutanen suka gudo ba, ko kuma wato har yanzu suna ƙarƙashin kulawan sojan. Har zuwa yanzu dai babu wata kafar da ta tabbatar da sahihancin ikirarin sojojin. A sanarwar da ya bada Kanal Atinga ya ce waɗanda aka yi garkuwa da su sun haɗa ne da mata da maza da kuma yara ƙanana, wanda 'yan ta'adda suka tilasta musu yin ayyukan gona a tsibirai da dama da ke yankin tafkin Chadi.
Masu shigar da ƙara a Somalia sun tuhumi wasu mutane biyar da hannu a wani harin bom da aka kai da wata babbar mota a ranar 14 ga watan Oktoba shekarar da ta gabata a babban birnin ƙasar Mogadishu, inda aka kashe mutane 512, wanda shine harin ta'addanci mafi muni a tarihin nahiyar Afirka baki ɗaya. Mutane hudu a cikin waɗanda ake zargin suna da hannu a kamusiki, kuma sun bayyana gaban kotun sojoji jiya Litinin a Mogadishu, yayin da mutum na biyar kuma ya gudu. A cikin waɗanda ake tuhumar har da Hassan Adan Isaac, mutumin da ake zarginsa da tuka motar da ake zaton an yi so a yi amfani da ita wajen kai harin ƙunar bakin wake na biyu a wannan ranar. Haka kuma shugaban kotun sojin Kanar Hassan Ali Nur Shute ya zargi SAC da shirya kai harin da kuma zama babban madugun sashin kula da makamai da kuma gudanar da kashe-kashen gilla na kungiyar Al-Shabab a birnin Mogadishu. Hukumomin Somalia dai sun ce ba sa da wata shakka akan cewa kungiyar Al-Shabab ce ta kai wannan mummunan farmakin, ko da yake ita kungiyar har yanzu bata dau alhakin kai wannan harin ba.
Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tashar talabicin ta gwamnatin Iran ta ce an kashe mutane 12 a dare daya a cikin mummunar zanga-zangan kin jinin gwamnati wadda ake yi, inda kuma shugaba Hassan Rouhani ya lashe takobin cewa rojidan tsaron kasar za su dauki mataki akan masu tada zaune tsaye da kuma masu karya doka. An dai kuma wato daruruwan masu zanga-zanga tun lokacin da aka fara tarzoman wato aka kama su a makon da ya gabata. Lokacin da mutane suka fara zanga-zangar nuna rashin amincewarsu da yanayin tattalin arzikin kasar da kuma rawa da Iran take takawa a rikicin da ake a kasashen Siriya da Iraq da kuma Yemen a wani bangare na wato ja'in ja da Iran din take yi da Saudi Arabia wajen neman tasiri a wannan yankin. Tashar talabijin kasar ta ce wasu masu zanga-zanga dauke da makamai sun yi kokarin kwace tashoshin 'yan sanda da kuma barikokin soja, amma kuma sun huskanci turjiya daga rundunar tsaron.
Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya ce dole ne Amurka ta yadda cewa shirin makaman nukiliyar kasarsa tabbas ne, ba maganar wasa ba fa. A cikin jawabinsa na sabuwar shekara, Kim ya ce kunamar harba makaman nukiliya na kan teburin aikin safa, ya ce kuma ba wani sashi na kasar Amurka da makamansa na nukiliya ba za su iya kaiwa ba. Shugaban na Koriya ta Arewa ya ce kasarsa za ta yi daidai da duk wata barazanar harin nukiliya daga Amurka. Kana kuma yana da nukiliyar da za ta tsora ta Amurka ta daina wasa da wuta. Sai dai kuma Kim ya sha alwashin ba zai fara kai hari ba har sai zaman lafiyar kasarsa ta fuskanci barazana. Ya kuma bayyana aniyarsa ta sasantawa da Koriya ta Kudu, inda ya ce kofarsa a buɗe take don tattaunawa.
Majalisar Ɗinkin Duniya ta kira ga shugaban ƙasar Jamhuriyar Demokratiyyar Congo Joseph Kabila da ya cika alƙawarin sa na sauka daga ƙaragan mulki, yayin da ƙasar ke fama da yawan zanga-zanga akan jinkirin gudanar da zaɓe. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya ya kira ga manyan 'yan siyasar Congo da su bada cikakken haɗin kai ga yarjejeniyar da suka kulla ranar 31 ga watan Disamba shekarar 2016, wanda ya buƙaci Kabila ya sauka daga mulki bayan zaɓe. Amma kuma ana ta jinkirta zaɓukan da ya kamata a yi, wanda aka yi alƙawarin yi a shekarar 2017 da ta ƙare, lamarin da ke ci gaba da haddasa tashi-tashin hankula da kuma haifar da fargaban Kabila na niyyar yin tazarce. Shi dai Kabila mai shekaru 46 a duniya ya kwashe shekaru 17 yana shugabancin kasar Congo Kinshasa, kuma har yanzu yana nan daram akan ƙaragan mulki duk da cewar wa'adinsa na biyu ya ƙare tun cikin watan Disamba shekarar 2016.
To, labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, bari mu fara yada zangon a jihar Kaduna arewacin Najeriya, inda gwamnatin jihar tabbatar da cewa wasu da ba a san ko su waye ba sun yi ma mai martaba sarkin Numana da matarsa kisan gilla, kuma tana farautar waɗannan mutanen. Isa Lawal Ikara gare ka.
Yake jawabi ga manema labaru babban mai magana da yawun gwamna Malam Nasiru Ahmad ɗan rufayin jihar Kaduna Malam Samuel Alwan ya ce jami'an tsaro sun tabbatar da wannan kisa na sarki mai daraja ta biyu da ke masarautar Numana a ƙaramar hukumar Sangan Kudancin jihar Kaduna.
Mun kira wannan taron manema labarai ne domin mu yi muku bayani akan bayanai wanda jami'an tsaro da kuma sauran masu ruwa da tsaki suka wa gwamnatin jihar Kaduna game da kisan gilla wadda wasu wadda har yanzu ba san ko su wane ne ba suka wa mai martaba sarkin Numana Malam Gambo makama da kuma uwar gidansa. To, gwamnatin jihar Kaduna ta yi Allah wadai da wannan kisan gilla, domin shi wannan sarkin yana ɗaya daga cikin mutane wadda suka bada gudumawa na ganin cewa an samu dawwammamen zaman lafiya a masarautarsa da kuma jihar Kaduna baki daya. an yi an bada umarni ga jami'an tsaro na ganin cewa an kama waɗanda ake zargin su da yin wannan ta'asar.
To kowane irin matakin tsarkake tsaro gwamnatin jihar Kaduna ta dauka game da wannan harin kisan gilla da aka kai?
An saki jibge jami'an tsaro a wannan masarautar. Na biye da shi kuma shine gwamnati ta turo manyan jami'an gwamnati. Na biye da shi kuma shine akwai wannan hukumar ta jihar Kaduna wadda aikin ta shine wanzar da zaman lafiya, wato Kaduna State Peace Commission. Bincike ne kawai zai iya tabbatar da takamamme menene ya faru.
Dama dai yankin kudancin jihar Kaduna da ke yawan fama da tashin hankula ya dan samu zaman lumana kafin wani hari da aka kai a jajibirin Kirsimeti. Sai kuma ga wannan harin kisan gilla na sabo shekarar 2018 din da muka shigo. Isa Lawal Ikara, Muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
To Allah shi kyauta. Kuma kai da Isa, har yanzu dai game da batun na tsaro, gwamnatin jihar Borno ta bayar da sanarwar cewa saboda shawarar rundunar tsaro na musamman ta tsawaita dokar hana fita a jihar. Haruna Dauda, gare ka.
Kwamishinan ma'aikatar yaɗa labarai da al'adun gargajiya wato Dr. Muhammad Blam ne ya fidda wannan sanarwa da yace sun dauki wannan matakin ne don sake duba batun tsaro, amma ba dan an muzuta jama'a ba. Wannan takaitar zirga-zirga dai zai soma aiki ne tun daga yau 2 ga watan Janairu, da za a kade zirga-zirga tun daga karfe 8 na dare har zuwa karfe 6 na safiya kowane rana, safanin karfe 10 na dare zuwa karfe 6 na safiya da ake da shi a baya. Yace mun dauki wannan mataki ne bisa shawarar rundunar jami'an tsaron soja na official lafiya dole don kare lafiyar jama'a jihar baki daya. An dai kwashe fiye da shekaru 2 ana fama da takaice zirga-zirga kuwa karshen makon nan, sai da wasu 'yan bindiga da ake zaton cewa 'yan kungiyar Boko Haram ne suka kai harin kwanta kona kan wasu tawagar motocin da suka taso daga garin Dambuwa, haka kuma kwashe fiye da tsawon awanni 2 ana musayar wuta tsakanin waɗannan 'yan bindiga da jami'an sojan da ke rakiyar waɗannan tawaga. Bayanai na nuni da cewa waɗannan 'yan bindigan sun ma tace wasu mutane sun tafi da su, tare kuma da karkata akalan wasu motocin zuwa da a wani rahoton na daban kuma da mataimakin daraktan hudar jama'ar rundunar sojan kasar na shiya 8 da ake kira Air Division Colonel Timothy Atige aikiwa wani ma labarai na cewa wasu mutane da aka sanu su manoma ne da masunta su fiye da 700 sun samu yancin su daga hannun 'yan kungiyar Boko Haram. Haruna Dauda, biyu Muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Ba gaida dan mutan biyu daga Borno kuma bari mu kada jihar Niger, inda nan ma wani taron al'ummar Kambari ya lura cewa matsalar tsaro tana yawaita duk wanda kokarin da aka yi wajen taka Boko Haram burki. Nasiru Mustafa Batsari, gare ka.
Tsohon gwamnan jihar Kano a lokacin mulkin soja Kanal Aminu Isa Kwantagora, da ke zaman ɗaya daga cikin 'yan kabilar ta Kambarin, da ya halarci taron da aka gudanar a ƙauyen Gulbin Boka ta ƙaramar hukumar Mariga a jihar Niger, mai fama da matsalar rashin kyawun hanya. Ya ce duk da yake taron ya zo daidai lokacin da ake samun nasarar yaƙi da ƙungiyar Boko Haram, amma a ɗaya gefen batun matsalar garkuwa da jama'a domin neman kuɗin fansa na zaman wata babbar barazana.
Amma har yanzu akwai sauran rina a kaba a tashi tsaye, domin in kaga garkuwa da ake yi da jama'a fashe-fashen nan da ake yi kuma kaga yana karuwa.
Profesa Yakubu Auna shine shugaban kungiyar ta kabilar Kambari.
Mai da haka taron ga kaga sa akwai haɗin kai, bukata da biya burin mu kenan insha Allah. Iya kai da kira muke ga mutane haɗin kai.
Akwai challenges na tsaro, bai za ku ce game da wannan.
Gaskiya akwai challenge kwarai da gaske, muna ga mutane mu duk inda suke, inda suka ga ba kobe sai da shi ba, su ga masu ungwanin su ga hukuma.
Daga bisani dai naji ta bakin wasu daga cikin mahalarta wannan taro.
A sunana Bala Bawa Tajir daga Salka.
Hanyoyin ba su da kyau.
Ni ce mai suna Miss Naomi Tifayo. Waɗansu asibitoci ba sa kusa da kauyuka. Wasu mata idan suka tashi kamar wurin haihuwa haka nan da wuya.
Su ma dai makaɗan gargajiya na kabilar ta Kambarin ba a bar su a baya ba.
Ka gaida Mustafa. To ga wannan somun taɓa
Mustafa Nasiru Batsari.
Muna so mu yi wa ita gwamnatin tarayya matashiya cewa a watan Mayu na 2016 lokacin da za ta ƙara kudin mai. Gwamnati ta ce ta janye tallafin man fetur, wanda a lokaci ke cewa a duk wata za ta iya ajiye ranar naira biliyan 16.4, wanda yake a ƙarshen shekara za a samu saboda tiriliyan 1, wanda ta yi alƙawarin cewa wannan kuɗaɗen za ta yi amfani da su wajen gyara matakin man fetur ɗin ƙasar nan, sannan kuma za ta yi amfani da su wajen fara ko gina wasu sababbin matatun fetur don ya kasance wahalar fetur ta janye. Amma yau gashi mun dawo mun samu kanmu a cikin wannan yanayi.
To sai a bi mu a shirinmu na hantsi a ji cikakken wannan rahoton. Yanzu kan bari mu koma gefe guda Aliyu Mustapha Sokoto ya gabatar mana da shiri na gaba.
Saka mai wuya.
Ba daidai ba ne a ce yau APC tana ragaman mulki a samu rikita-rikita da yake faruwa a jihohi 10.
Abin da yake faruwa a jam'iyyar PDP ba komai ba ne, alhakin 'yan Najeriya ne ta kama su.
Ka daina zargin a matanka ba lafiya a gwamnatin PDP ne, a ɗanka ya ba je makaranta ba a laifin PDP ne, a mota ya yi hatsari a laifin PDP ne.
Wannan duka barnan ya za ka yi ka tsome PDP daga ciki.
A yau a Najeriya kashi 80 cikin 100 'yan jam'iyyar APC 'yan PDP.
Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanmu da saduwa da ku a shirin tsaka mai waya na farko na wannan sabon shekara ta 2018. Shirin na musamman ne ta fannoni da yawa da suka hada da inda aka dauke shi da fasalinsa da wanda ke cikin sa da kuma batutuwan da ya kunsa.
Sunana Honorable Ahmed Wadada Aliyu Baraden Kefi. Babu yanda za a yi na daina alaka da NPDP, ba kuma abin da zai sa in daina alaka da yan duk wani jam'iyya da take Najeriya. Ni dan APC ne, APC ba gamin Gambeza bane. ACN ne da ANPP da CPC da kowa suka haɗu suka yi APC da PDP. Kuma ni za a nuna wa APC ba wanda ba yanda za a yi idan za ka faɗi tarihin nasarar APC a Najeriya ba ka iya cire PDP tu. Saboda haka don na bar PDP in ana tsammani ko ana expecting na daina hidima da NPDP, wannan ai jahilci ne. NPDP aljannu ne ko mala'iku mutane ne.
Haka ne, to shirin nan ya ci sa'ar samu manyan kusoshin jam'iyyun biyu na Najeriya na APC da PDP, don haka ku zo mu je Abuja.
To jama'a, yau za mu yi abin da bamu saba ba, muna a babban birnin tarayya na Abuja a cikin ɗakin mu na watsa muku labarai daga nan Abuja din a wannan karo ba a Washington ba. Kuma za mu yi wannan shiri na tsakamawa ba yadda muka saba yin shi ba, galibi muka yi shi ne ta waya ba tare da su mutanen ba, amma muna zaune tare da baki na nan cikin ɗaki. Baki na kun su ne Alhaji Ahmed Gulak, wanda tsohon mashawarci ne ga tsohon gwamnatin da ta gabata ta PDP, ta Gulak Jonathan, kuma mutum ne sananne a harkokin siyasar Najeriya. Shi kansa an yi ta maganganu na irin mukamman ko da yake so ko zai tsaya ciki da ma na zama shugaban ita kanta jam'iyyar tasu ta PDP, sannan kuma a jiharsu ta Adamawa can ma ana zancen da yawa game da makomarsu ta siyasa. Sannan na biyu Alhaji Mai Mala Buni ne, shi ne su ne suke ci yanzu, shi ne babban sakatare na jam'iyyar mai ci yanzu ta APC a nan Najeriya ta shugaba Muhammadu Buhari. Sannan ina tare da ƙanina kuma abokin aikinmu Nasiru Adamu Eleka, da yake an ce da ɗan gari akan ci gari, na gayyato shi ya zo ya taya ni gudanar da wannan tattaunawa ko da za mu bar wani abu baya da ake a nan cikin Najeriya, wanda mu da muke nesa ɗin ba ma da musu ne a game da shi. Ba tare da bata lokaci ba, madamai barkan ku da zuwa. Allah da Ahmed, zan fara da kai tun da kai ne za a dawo yanzu. Na kan ba ban taɓa zaton cewa zan kira ka da a dawo ba, amma ga shi lokaci ya canja. Lokacin da aka gama babban taron na convention na jam'iyyar PDP inda aka zaɓi sababbin shugabanninta, na ji wasu mutanen ku suna cewa bayan wannan convention din sun shirya su kwace ragaman mulki na daga hannun APC. Me kuka taka kuka yi wannan magana?
To kafin in ci gaba, ina godiya ga Allah da ya kawo mu ga wannan lokaci. Ni a matsayina na ɗan jam'iyyar PDP tun 1999 muka fara wannan jam'iyyar har zuwa yanzu, ban taɓa ga inda wannan jam'iyyar mu na PDP ta shiga wani matsala kamar wannan karo ba. Dalilin haka kuwa na fiskanci jam'iyyar ta doso wani guguwa ne wanda in ba an tashi ba to kashin ta yazo.
Ita jam'iyyar ko ko jam'iyyar fis
jam'iyyar mu.
To
domin fi sabilillahi a rayuwa na bana rufa-rufa dole ne in faɗa gaskiya ɗan Najeriya su sani. Jam'iyyar nan mun rike ragamar mulki shekara 16. Abubuwan da ya gudana har an zo an rasa mulki mun ɗauka za a gyara ta mu zama vibrant jam'iyyar adawa mu sa jam'iyyar APC kullum a firgice. Amma ta doso yanzu jam'iyyar ta koma hannayen waɗanda ɗan Najeriya ba za su taɓa yarda da su ba.
Su PDP kenan.
Su PDP. Alal misali yau ɗaya daga cikin gwamnonin jam'iyyar PDP alal misali Ayo Fayoshe na Ikiti shine chairman na gwamnonin PDP zai fita haikan ya ce bai yarda ba a fidda kuɗi don a yi yaki da Boko Haram a jihar Arewa maso gabas. Kaga duk ɗan wannan yanki ko kana jam'iyyar PDP ba za ka amince da wannan hurkin da ya yi ba. To ilimu da yawa muna nan yau dai zan ce eh ina jam'iyyar PDP amma ban san me gobe za ta haifar ba. Domin kuwa jam'iyyar adawa yanzu jam'iyyar ta koma ɓangare guda.
Ita ta PDP?
Ta PDP. Wato South-South.
Alhaji Ahmed, wannan maganganun da kake kamata yanzu su suna fita daga wajen Alhaji Mai Mallam.
Ina zuwa domin ya kamata ka shimfiɗa gaskiya
kafin a yi nisa.
Kafin a yi nisa. Domin mu san matsalan mu. Domin ƴan jam'iyyar PDP su san matsalan da suke ciki. Domin jam'iyyar PDP su san wani irin gyara ne za su iya su yi kafin lokaci ya zo. Jam'iyyar PDP muna jam'iyyar adawa. Mun yi harafi-harafi da yawa. Mun ce jam'iyyar APC ba su iya mulki ba, ba su yi abinda suka yi alkawali ba, ko ba haka ba sun faɗa kaza ba su cika ba.
Wannan ran da kake bayyana, ina zuwa kawai, wannan ran da kake bayyana ya faru ne a sanadin yadda aka gudanar da zaɓen sababbin shugabannin na baya-baya ne ko kafin a yi kaɗan ma?
Kafin a yi haka ɗin ma. So dalilin haka idan kai jam'iyyar adawa, kana adawa, kana suki jam'iyyar mai ci. To ya kamata ka gyara gidanka.
Muna da abuwa da yawa Alhaji Ahmed. Bari in ji Alhaji Mallam na san jin wannan zai kwantar ma da hankali. Tunda abin da ya kamata wannan abubuwa kamar da yake yake faɗa a ji su daga mai adawa da shi. Amma ga shi amma ce gaskiya zai faɗa.
Dama zai bai ban mamaki ba saboda na farko kusan tunanin da nake yi akan maganar da zai yi da kuma maganar da ya yi ya gaskata zatona ne saboda na farko magana da yayi akan halin da jam'iyyar PDP take ciki wannan kaga daga bakin sa aka ji kuma wannan ita ce cut ba wani maganan da wani zai kara saboda na biyu magana da yayi na cewa dama yana da tunanin irin tunanin su jam'iyyar APC ba su iya mulki ba kuma ba su cika alƙawarin da suka dauka ba. Wannan shine abin da zan dan yi tsokaci akai don wannan magana da yayi ya zo daidai kan gaba ne saboda abin da yake faruwa a jam'iyyar PDP a halin yanzu kenan kuma ba komai bane alhakin ƴan Najeriya ne ta kama su. Dama duk lokacin da alhakin abu ya juyo kan mai aikatawa dole sakamako irin wannan zai fito. So magana kuma na alƙawarin da muka dauka kwarara da ƴan Najeriya sun sani lokacin da shugaban Muhammadu Buhari yake yakin neman zabe a karkashin jam'iyyar APC abin da ya addabi al'umman kasar nan rashin tsaro ne da kuma maganar cin hanci da rashawa a baitul malin gwamnati tamkar wawe take kara zube kowa zai iya iba abin da yake so ya je gidansa.
Amma lokacin da ka ji wasu su ba shi ba suna magana cewa bayan sun gama zaben nan za su kwace mulki daga hannunku, wasu ku na ji sun dawo abin kamar abin dariya.
Abin gashi ya faɗa?
A manta da abin da Alhaji
Ahmed. To ai tana neman shaida. Ko a gari in ka ji mai kuɗi ya ce ma wani mai kuɗi ne to ka yarda. to a jam'iyya kuma idan dan jam'iyya ya fito ya ce maka jam'iyyar su akwai matsala
amma me yasa ba za ta iya yiwuwa
dole
ke ta su kwace mulki daga hannunku me yasa kake jam'iyya
to a yan Najeriya ne za su ba wai kwata bane mulki irin ta demokradiya cin zabe ake yi kuma babu abin da ya nuna bisa ma maganan da ya fada babu ma shiri da ya nuna ma sun shirya su ci zaben to domin na farko dole sai mun dawo ba kan maganan da yana cewa ba mu ci alƙawara ba ko kuma
ai so sai zan ma zo ga wannan zan so ne sai mai
wannan yawa shirin ma na cin shiga zaben ai ba su ba tunda ka ga ma ba a shirye suke ba dole sai su
kin sa gidan su da rikitan cikin gida yanzu ga Kaduna nan ba shiri Kano ba shiri Yobe ba shiri Kogi ba shiri
tsakanin jam'iyya idan ta cika jam'iyya ai shi yasa duk jam'iyya akwai komitoti akwai na sulhu akwai na tuntuba akwai na gudanarwa abubuwa da saboda ba yadda za ka yi ka tara al'umma ka ce jam'iyya ba a samu rashin fahimta jifa-jifa dole ne a samu wannan muhimmin abin shi ne nizami ko kuma ma'auni da za a ɗauka a dubi jam'iyya shi ne abin da aka zaɓi jam'iyyar nan a kanta tana yi
amma Alhaji mai mada in ka dubi rikita da na cikin gida na jam'iyyar nan ba kananan rikita yanzu kaga kwankusa da Ganduje da kasan dare da rana suke a Kaduna Ahmed Rufai da mutanen da yake jayayya da su a Kogi Dido Balaye da zonan Kogi duk inda ka duba rikicin nan manya-manya 'yan siyasa ne suke ja wanda yasa wasu suke ganin cewa PDP tana da dama a waɗannan jihohi da su zo ta akalla jihohi 12 nake ji da Bauchi da sauransu inda ake jin cewa irin wannan rikicin cikin gida
wannan za su sha mamaki saboda ba wannan bane ai shiri na shiga zabe
to ga shi kuma malamai to wannan ita ce shimfidar farko ta wannan mahara ta musamman da muka dauko muku ta kanar daga birnin Abuja a tsakanin mai malabuni babban sakataren jam'iyyar APC na Najeriya da kuma Ahmed Gulak tsohon mai bada shawara akan harkokin siyasa ga tsohon shugaban Najeriya Goodluck Jonathan ya Allah ya kawo makon gobe rana wata yau a daidai wannan lokaci muna fatan mu dawo mu ci gaba muna gode da su bakin namu tare da kuma wakilin mu Nasiru Adamu Kaya da kuma Benjamin Gawan da ya daukar mana shirin a can Abuja a madadin su duka Aliyu Mustafa Sakwato ne a Washington
to a gaishe ku yanzu kuma ga baba makeri da labaran duniya amma fa a takaice
rundunar sojojin Najeriya ta ce sama da mutane 700 da mayakan Boko Haram suka yi garkuwa da su sun arce daga inda ake tsare da su a yankin arewa maso gabashin Najeriya mai magana da yawun rundunar sojojin Najeriya Colonel Timothy Atinga ya ce yanzu haka dai an baiwa waɗanda suka arce matsugunai a sansanin sojoji da ke garin Mangono na jihar Borno sai dai kuma wato Antiga ya bayyana bai bayyana lokacin da waɗannan mutane suka gudu ba kuma har yanzu suna ƙarƙashin kulawar sojan har yau dai babu wata kafar da ta tabbatar da sahihancin ikrarin sojojin masu shigar da ƙara a Somalia sun tumci wasu mutane 5 wanda cewa suna da hannu a cikin wani harin da aka kai na bam da wata babbar mota a ranar 14 ga watan Oktoba shekarar da ta gabata a babban birnin kasar Mogadishu inda aka kashe mutane 512 harin ta'addanci mafi muni a tarihin nahiyar Afirka baki ɗayanta mutane 4 a cikin waɗanda ake zargin suna hannun hukuma ne kuma sun bayyana gaban wata kotun sojoji a jiya Litinin a Mogadishu yayin da mutum na 5 shi kuma ya gudu
to da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma da hantsi mu saki shigowa kafin in sallama da ku ina ta yara baran kanan bulus sabo murnar auren diyarsa Hajara da angonta ya hayasu wanda za a daura a majami'ar Anglican a unguwar Dan Asabe karamar hukumar Kubau ta jihar Kaduna ranar Alhamis 4 ga watan Janairun shekara 2018 Allah ya bada zaman lafiya da albarkar aure amin yanzu a madadin baba ya kuma kiri wanda ya taya ni da wanda ya hada mana sautin CD da injiniyan mu na yanzu Jimi Su ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma da hantsi